إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد شي قبل كراتمنا بنقرا مصطلح الحديث وندا منا كراتو شكل لتاف منظومة البيقونية واللفر شوهم مالمي عمر بن محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى واندا يود إذن الله تعالى منا رانان تلاتة ودا تيدي دا رانان أشرن دا شدا قوات الربيع الأول هجرا دبو دايا دا داري هدو دا أربعين واندا يدي دا رانان هدو قوات شابيو دبو بي دا قوم شاة تقوس ميلادية أدرس منا كرشي منس أيا كم بيتي نبير واندا يكي منا تعريف حديثي حسن wanda shine baiti na biyar kuma shine yake bayyana kaso na biyu na hadisi wato kason hadisi na biyu tunda inna mala yake cewa abda'u bil hamdi musalliyan ala muhammadin khairi nabiyyin ursila wazimin aqsamil hadisi idda wa kullu wahidin ata wa hadda awwalu has sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushazza aw yu'al يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في دبته ونقله سيتي والحسن المعروف طرقا وانا مكتشي كما تاي اتي والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت اما مالا ياكا وشد والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت wanda kuma wannan ta'arifi ne na hadisi hasanun li ghairihi wanda zamu zo mu yi bayanin sa da jima wannan kadan in Allah ya yarda to yanzu zamu tashi baiti na shida wanda mawallafin littafin yake cewa wa kullu ma an rutbatul husni qasr fa huwa ad-da'if fa huwa ad-da'if wa huwa aqsaman qasr larura tawaki yake sawa damma da ya kamata ayi ma ha'un din huwa sai a mayar da ita sukun in kullu ra duka sukun ake yi wa kullu ma an rutbati ar-rutbati al-husn qasr fa huwa ad-da'if wa huwa aqsaman qasr duka hawun din sukun za ku yi mata wa kullu ma an rutbati al-husn qasr wa kullu ma kuma dukkanin ma hadisin da ma din nan ismul mawsul ne da yake kuma zuwa ga jerin hadisai da malam yace zai mana ta'arifin su kina wa kullu ma dukkanin hadisin da ar-rutbatul husni daga matakin hadisi hasan qasr ya takaita ko ya ragu ya sauko daga matakin hadisi hasan menene wato hadisi hasan shine wanda ya tuka sharuɗa nawa biyar ittisalus sanad adalatu rawi ya samu adala an gane kuma shi ma adalin dai ya zama dai duka mazajin hadisin adalai ne sannan na biyu khiffatud dabt wato idan mu khafifud dabt kenan yana da harda amma ba mai kwari ba sannan adamu shuzuz ko assalamatu minash shuzuz ya kubuta daga shuzuzi na biyar assalamatu minal illatil qadiha ya kubuta daga illa qadiha to duk hadisin da ya sauko daga wannan martabar wa kullu ma ar-rutbatul husni qasr sai ce fa huwa ad-da'if wannan sai ake kira hadisi da'ifi hadisi mai rauni an gane sai yace wahwa aqsaman kasr kuma shi hadisi da'ifi kashakashe ne masu yawa to anan malam yana sai ya bayyana mana kaso na hadisi na uku bayan mun ji sahihi mun ji hasan yanzu ana son a bayyana mana kaso na uku wanda shine hadisi da'ifi wanda shine ya sauko daga matakin hadisi hasan kuma mun san cewa duk hadisin da ya sauko daga matakin hadisi hasan to ko kuma ya sauko daga matakin hadisi sahihi dan an ce hadisi hasan kaga min babu aula ba zai iya kai sahihi ba inda duk wanda bai kai Hassan ba bai zai iya kai hadisi sahihi ba. To a wannan lokacin hadisin ya zama da'ifi saboda ya rasa ɗaya daga cikin wa'annan sharuɗa guda biyar. Ya zama ko an samu inqita'u sanad, sanadin ya tsinke, ko wajen rawi a samu rashin adala, ko kuma cikin marwaitan a samu da'ifu dhabt, ba khafifu dhabt ba. Akwai tammu dhabt, akwai khafifu dhabt, akwai da'ifu dhabt. Kenan tammu dhabt shine yake ba hadisi martaba ta sahihi, khafifu dhabt shine yake ba hadisi martaba ta hadisi hasan, khafifu da'ifu dhabt shine yake ba wa hadisi martaba ta hadisi mai da'ifi. An gane, ko a samu shuzuzi shi ma ya zama da'ifi, ko a samu illa qadiha shi ma ya zama mai, shi ma ya zama da'ifi. Da zaran an rasa ɗaya daga cikin wa'annan sharuɗa da muka ambata, to hadisi ya zama da'ifi. An gane. Kuma malai ya ce wa huwa aqsaman kasur, shi hadisi da'ifi kashe-kashensa suna da yawa. Malamai irin su Suyuɗi da sauransu sun ambaci cewa hadisi da'ifi ya kai 381. Kasakashan hadisi da'ifi ya kai 381. Dukka kowanne kashin wato hadisi ne wanda kuma yana da ta'rifinsa, amma kuma da'ifi ne, sun kai 381. To kaga da malam ya ce kasur ya tabbatar da cewa lalle suna da yawa, amma shi ya dan tsakuro kaɗan daga ciki ne wanda ba duka zai yi bayaninsu ba. Daman ya ce wazi min aqsamil hadisi idda, ya ce zai kawo su ƙididdigaggu ba wai duka ba. Tun wajen abinnan ɗinsa muqaddimarsa ya nuna ba duka yayi alƙawalin zai kawo mana ba. Saboda haka hadisi da'ifi yana da yawa, shine hadisin da bai kai martabar sahihi ba, balantana bai kai martabar hasan ba, balantana ya kai martaba ta sahihi. Kenan da a ce marwayacin hadisi zai rawaito hadisi ya kasance adali ne, gashi rawin adali ne, amma kuma yana da raunin harda, ba wai khafifu dhabt ba, yana da raunin harda, to wannan hadisin ya zama da'ifi. Haka in ya rawaito shi sanadinsa ya yanke, ya zama da'ifi. Haka dai wa'annan sharuɗa guda biyar, duk wani sharadi da aka samu an samu matsala game da wannan sharadin, to hadisin ya zama mai rauni. Kenan anan sai mu fahimci malam ya ba mu nau'in hadisi nawa kenan, nau'in hadisi uku ya ba mu. Kaso hadisi kasan wannan shine kaso na uku, wannan shine qasm wanda yake wazimin aqsamil hadisi idda, to wannan shine kaso na uku cikin hadisan da yake zai kawo mana. Mun samu sahihi, mun samu mai hasan, mun samu da'ifi. To amma abin da yake shine tabbatacce a wajen malaman hadisi irin su Ibn Hajar da sauransu, sun kasa hadisan kusan gida biyar, hadisai sun kai wato sun kasa kashe-kashen su ya kai gida biyar. Kenan an kasa su kusan gida nawa? Gida biyar. Akwai sahihul lizatihi, sahihul lizatihi na farko kenan, akwai hasanul lizatihi na biyu kenan, akwai hasanul lighairihi. Na samu kuskure wajen lissafi, wato hankalina ne yake tafiya. Akwai sahihul lizatihi, sahihi ya zatinsa, akwai sahihul lighairihi na biyu kenan, sannan akwai hasanul lizatihi na uku, sannan akwai hasanul lighairihi na nawa kenan? Na hudu. Sannan akwai da'ifi, shine biyar kenan. To kaga shi malam nan uku ya kawo, amma kashe-kashen hadisin din guda biyar ne. To hudu daga ciki ana aiki da su, ana aiki da sahihi lizatihi, ana aiki da sahihul lighairihi, ana aiki da hasanul lizatihi, ana aiki da hasanul lighairihi. Amma hadisi da'ifi ba a aiki da shi, kamar yadda zamu zo mu ji bayanin malamai akai. To wani hadisi ne sahihul lizatihi? Shine wanda muka yi ta'rifin sa a baya, awwalu has sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushazza aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi. Wannan shine sahihi lizatihi. To shi kuma sahihi lighairihi shine ko hadisan a samu hadisai hasan, hadisi hasan, amma hanyoyin da hadisin ya zo suna da yawa. Duk hanya, duk isnadi aka bi, wannan isnadin akwai wani rawi wanda yake da sassaucin harda. An gane. Shine suka ce in aka ce as-sahihu li ghairihi huwa al-hasanu iza ta'addadat turuquhu, shine hadisi hasan idan hanyoyinsa sun zo da dama, ya zo ta hanyoyi da dama, amma kowace hanya hasan, wato martabar ta bata kai martabar hanya wato sahihi ba, duk hanya martabar ta martaba ce ta hadisi hasan. To sai aka kira shi sahihun li ghairihi, suka ce me yasa, da annahu inma wasala ila darajati sihha min ajali ta'addud turuq, saboda ya kai daraja ta sihha saboda wato ya samu ta'addud turuq, wato hanyoyi da yawa yazo wajen hanya uku ko hudu. Misali a samu hadisi yazo da isnadi guda hudu, wani hadisi yazo da isnadi hudu, amma kowane isnadi idan ka bishi akwai wani rawi mai sassaucin harda, in ka bi wannan isnadin akwai wani rawi mai sassaucin harda, in ka bi wannan duk isnadi in ka bi akwai rawi mai sassaucin harda, kaga kowace hanya hasan ne ta wannan hanyar. Amma idan ka hada su wuri daya sai hadisin ya zamo sahihun li ghairi, yanzu ya wuce martaba ce ta fi ta hasanun li zati, yanzu ya fi hasanun li zatihi karhi, amma bai kai sahihun li zatihi ba, yana tsakiyar su kenan. Saboda daman hadisi hasan ne, isnadai ne kusan uku ko hudu, kowane isnadi hasanun ne, amma da aka hada su sai suka kai hadisin martaba ta sahihun li ghairihi, kaga ya fi hasanun li zatihi karfi amma bai kai sahihun li zatihi karfi ba. Ina fata an gane wannan. To wannan shine sahihun li ghairihi, amma hasanun li zatihi shi ma mun ji tarifin sa a baya ko, shine wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la ka sahihi ishtaharat, wanda muka ce bambancin hadisi hasan da sahihi, bambancin hadisi sahihi da hasan abu ɗaya ne, shi wancan a ce tammud dhabt, wannan kuma a ce khafifud dhabt, shine bambancin su. To hasanun li zatihi shine wanda aka samu wanda rawaito shi khafifud dhabt ne, yana da raunin sassaucin harda, ba rauni ba, sassaucin harda, amma hadisin an rawaito shi da sanadin muttasil, kuma ya kubuta daga shuzuzi, ya kubuta daga illa qadiha, kaga wannan hasan kenan, ya zama hasanun li zatihi. Amma hasanun li ghairihi duk hanyar idan hadisin ya zo da ifi ya ce akwai rawi mai raunin harda, in ka bi hanyoyin sa, in aka ce al hasanu li ghairihi shine ad da'ifu idza ta'addara turuquhu, hadisi da'ifi ne amma ya zo ta hanyoyi da yawa, ala wajhin yujbiru ba'daha ba'da, ta fuskar da yajbiru ba'daha ba'da, sashen ta zai karfafa sashi, domin akwai wata hanyar da hadisin idan raunin sa yayi tsanani bai iya taimaka ma dan uwansa, amma ya zama dai raunin ba mai tsanani bane, ya zama raunin ta fuskar harda ne, kowace hanya idan aka bi akwai wani rawi mai raunin harda a wannan isnadin, akwai wani rawi mai raunin harda, sai a samu hanyoyi uku zuwa hudu, misali biyu ko uku ko hudu, to sai su kara maka junan su karfi, sai ya kai martabar hasanun li ghairi, kaga shi ana iya aiki da shi, amma shi ne dai mafi rauni ciki, daga shi sai da'ifi, shi ne mafi rauni, duk hanyoyin sa da'ifi ne, duk hanyoyin da ya zo da'ifi akwai rauni, akwai rawi mai raunin harda, amma saboda ya zo ta hanyoyi da yawa to sai a hada waɗannan hanyoyin, sai ya bashi matakin hasanun li ghairi. Ina fata wannan ma an gane. Idan muka kalli kowane isnadi sai muga kullu isnadin ala infiradihi, kowane isnadi shi kadai lam yasil ila darajatil hasan, in aka bar wannan isnadin shi kadai ba zai kai matakin hasan ba, lakin bi ijtima'i ba'daha ila ba'd sara hasanan, amma idan muka hada sashi zuwa ga sashi sai su kara wa junan su karfi sai zama hasanul ghairi, ko bil mutaba'a ko bil mushahada, ko a wasu su zo su yi masa shaida ko kuma wasu su yi masa mutaba'a, in aka ce mutaba'a shine ya zama marwayacin hadisin sahabi ɗaya ne, sahabi ɗaya ne ya rawaito hadisin, Abu Huraira ne ya rawaito shi misali, amma wannan hanyar da aka bi zuwa Abu Huraira tana da rauni, wannan ma tana da rauni, wannan ma tana da rauni, to sai ya zama hasanul ghairihi bil mutaba'a, saboda an samu mutaba'a. Sannan kuma in mushahada ce ya zama sahabban sun kasu, wannan Abu Huraira ya rawaito shi, wannan misali Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito shi, amma wancan hanyoyin da Abu Huraira, hanyoyin da hadisin ya zo zuwa ga Abu Huraira suna da rauni, su ma waɗannan hanyoyin da suka zo zuwa Abu Sa'id al-Khudri suna da rauni, amma kuma duk hadisin ma'anansu ɗaya, to sai a ce wannan yayi ma wannan shaida, an gane, sai a ce wannan hadisin ya samu ya samu shaida, sai ya zama hasanun da ghairi, an gane. Shi yasa sai ka ji an ce walahu shahidun min hadisi Abu Huraira, in muna ai muna karanta littafin Albani na sifatu salatu nabi sai kaji ya ce wa hadhal hadisu isnaduhu kazani sai ya ce isnaduhu da'ifun amma walahu shahidun min hadisi abi huraira misali yana da wani hadisi da yake masa shaida na abi huraira ko na wani sahabi daban wannan misali ne to ta wayannan hanyoyin hadisi yana iya zama ko da da'ifai ne suna hada ana hada isnadan hadisin sai ya bashi wani mataki na hasanun da ghairi kenan zaman samu hadisi hudu wanda ake aiki da su sahihun li zatihi sahihun li ghairihi hasanun li zatihi hasanun li ghairihi sai da'ifi to shi hadisi da'ifi shine wanda ba sahihi ba ba hasan ba ba sahihi ba ba hasan ba bai kai sahihun li ghairihi ba bai kai hasanun li ghairihi ba ba to wannan shi ake kira hadisi da'ifi to duk wannan kashe-kashe guda hudu da muka ambata na farko karbabbu ne kuma dukkanin su suna zama hujja kuma ya halatta mutun ya nakalto hadisin da ya cika waɗancan sharuɗa ya karantar da mutane su yi aiki da shi domin hadisin ya zama karbabbe a shari'a amma in ban da da'ifi shi da'ifi ko nakalto shi ba a yadda kai ba sai da sharadin bayyana wa mutane raunin sa da sharadi ko da zaka nakalto hadisi da'ifi to da sharadi sai ka bayyana wa mutane ga hadisin ga hadisin da'ifi ne domin mutumin da zai nakalto hadisi da'ifi kuma ya san da'ifi ne kun bai bayyana wa mutane raunin sa ba to zai shiga daga cikin masu yi wa manzon Allah ƙarya saboda hadisin da Imam Muslim ya ruwaito a cikin ingantaccen littafin sa a cikin muqaddima babu wujubin riwayati an istiqati wa tarkul kazibin ko kuma wa tarkul kazzabin an aka yi rubuta wa tarkul kazzabin a wannan babin ya kawo hadisi da yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala mazal yana cewa man haddasa anni bi hadisin yura annahu kadhibun fa huwa ahdul kadhibin duk wanda ya rawaito hadisi daga gare ni kuma ana ganin cewa shi wannan abinda ya rawaito din hadisin ƙarya ne bai tabbata daga manzon Allah ba to shi ya shiga cikin ɗaya daga cikin makaryata za a lissafa shi cikin makaryatan duniya yana ɗaya daga cikin makaryata a wata riwaya ta daban wadda Bukhari ya rawaito ta cikin kitabul jana'iz babu ma yukrihu fi niyaha muslim ma ya kawo a cikin muqaddima babu taghlizul kadhibi ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar duk wanda ya mun ƙarya da gangan ya san hadisin nan da'ifi ne bai tabbata zuwa ga manzon Allah ba amma kuma sai ya ce manzon Allah ya ce manzon Allah ya ce sama ma kansa wajen zama a cikin wuta dan haka dole idan mutum zai ruwaito hadisi da'ifi bai halatta ba mutum ya ruwaito hadisi da'ifi sai da sharadi guda sharadi nawa guda daya shine an yubayyana da'afahu lin-nasi ya bayyana raunin hadisin ga mutane ce hadisi gashi an ce manzo Allah ya ce amma yana da rauni idan ya ruwaito hadisi da'ifi sai ya ce ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam hadha al-hadisu wa huwa da'ifun an ruwaito wannan hadisin daga manzon Allah amma hadisin da'ifi ne ma'ana an jingina wa manzon Allah shi amma hadisin da'ifi dole ya bayyana haka duk da wasu malamai sun yi istisna'i suna cewa hadisi idan an ruwaito shi su malaman irin su Suyuti irin su Imam an-Nawawi da sauransu suna ganin idan an ruwaito hadisi in dai a wajen targhib wa tarhib ne kwadaitarwa ne ko tsoratarwa da kwadaitarwa suka ce ya halatta ayi riwaya da hadisi da'ifi ayi hujja da hadisi da'ifi indai wajen kwadaitarwa da tsoratarwa ne amma suka ce da sharuɗa guda hudu sharadi nawa sai an cika sharadi hudu na farko suka ce an yakuna alhadisu fi targhib wa tarhib ya zama hadisin za a yi hujja da shi ne a wajen kwadaitarwa ko tsoratarwa kadai ba a wajen kafa hukunci ba ba a wajen tabbatar da wani hukunci ko kore wani hukunci ko tabbatar da wata kaida ta akida ko wani abu sai dai a wajen kwadaitarwa ko tsoratarwa sharadi na farko kenan sharadi na biyu suka ce Allah ya kunu da'af shadidan kada raunin ya zama rauni ne mai tsanani akwai rau hadisi wanda yake raunin sa ya tsananta ya zama makareci ne ya ruwato shi wanda ake kira hadisi mawdu'i za mu zo mu ji bayanin su nan gaba to idan raunin sa yayi tsanani suka ce idan raunin yayi tsanani to bai halatta a ruwato shi ba koda ko a wajen targhib wa tarhib din ne inda raunin sa yayi tsanani sai wanda ya zama raunin sa bai tsananta ba na uku suka ce an yakuna alhadisu lahu aslun sahihun sabitun fil kitabi was sunna ya zama hadisin yana da wani asali ingantacce tabbatacce a qur'ani da sunna yana da asali. Misalin sa da a ce mutum zai zo da hadisi wanda yake kwadaitarwa game da biyayya ga iyaye, ko ya zo da hadisin da yake kwadaitarwa game da sallar jami'i, ko ya zo da hadisin da yake kwadaitarwa game da karatun alqur'ani, amma dukkanin hadisan da ya zo da ifai ne. Sai dai muna da wasu nassoshi ingantattu da suka kwadaitar akan biyayya da iyaye, muna da wasu nassoshi a qur'ani da hadisi da suka kwadaitar game da sallar jami'i, muna da wasu nassoshi ingantattu wanda suke kwadaitarwa a qur'ani da hadisi wanda suke kwadaitarwa game da karatun alqur'ani. To sai mu karbi wannan ruwayar ba wai dan ita ce madogara ba, sai dan tana da goyen baya daga ingantattun hadisi. Ina fata an gane wannan shine sharadi na ukun suka sa, shine sharadi wannan za mu iya karbar ta saboda kwadaitarwa kawai, daman tana kara kwadaitarwa ne kawai, ba wani hukunci za ta zo da shi sabo ba. To amma an samu wasu hadisai da suke goyen bayan ta, abinda take kwadaitarwa, abinda wannan ruwayar take kwadaitarwa, duk da da'ifi ya ce akwai wasu ingantattu da suke kwadaitar da irin abinda take kwadaitarwa, to sai a karbe ta musamman in ta zo da wasu karin bayanai haka wanda za su kara wa mutane romo, to sai a karba da a kara romo ko wani abu irin ko a dan kara gishiri. Wannan shine abu na sharadi na uku. Sharadi na hudu na karshe suka ce Allah ya taqida anna annabiyyi sallallahu alaihi wasallam qalahu, kada mutum ya kudurce a ransa cewa annabi ne ya faɗi hadisi. Lokacin da zaka faɗa karka kulla a ranka cewa annabi ne ya faɗa, domin bai halatta ba a kudurce cewa manzon Allah ya faɗi hadisi sai in hadisin ya tabbata daga manzon Allah hadisi yake. Hadisi ko da'ifi bai tabbata daga manzon Allah yake ba, hadisi da'ifi bai tabbata daga manzon Allah yake ba, shi kuma duk wani abin da yake akwai shakku to bai kamata a karbe shi ba a yi aiki da shi, a yi aiki da shi bisa shakku. Dan haka kada ka kudurta cewa annabi ya faɗa, sai ka ce wai an ce annabi ya ce, ka kawo shi da wata siga ta tamridi, wai an ce annabi ya ce, wai an ce, da irin wannan salaf ba da siga ta jazm ba, siga ta tabbatarwa, ba a yin haka. To amma malamai ba su sallama musu ba. Abinda malamai suke cewa innal hadith ad-da'if la yajuzu ruwayatuhu illa mubayyinan da'fahu mutlaq, hadisi da'ifi baya halatta a ruwaito shi sai tare da bayyana rauninsa a sake kawai, ka faɗe shi tare da bayyana wa mutane cewa hadisi ne mai rauni dan kar wani ya rudu da shi nan gaba, musamman ma idan ga magarin mutane ne, domin su ga magarin mutane a duk lokacin da kace musu hadisi annabi ya ce, to kawai abinda za su sa a ransu maganar annabi ce, domin akwai wata kaida da su suke faɗa su awam, suna cewa anna ma qila fil mihrabi fa huwa sawab, duk abinda aka faɗa a masallaci ko a mimbarin wa'azi wannan sahihi ne, ingantacce ne, su ba ruwansu. Ko mafarki za ka zauna, mutum ne zai zauna kawai ya tarwato mutane mafarki suna gengeta kai kuma sun yarda, wanda aka rawaito mafarki ya karba. Kwanan nan ana maulidi gidana, nan bakin kofar gidana ba gidana ba ana maulidi nan kusan gidana a wani masallaci nan na yan Tijaniya, nan bai da nisa da duk abinda ake yi daga gidana ana ji. To sai can zuwa karfe 1 na dare haka ne sai aka sa wani malami yana wa'azi, to sai yake cewa yake fadar falalan salatin annabi, falalan salatin manzon Allah, sai yake cewa daga cikin falalan salatin manzon Allah wani mutum yana da wani dan uwa mashayi ne, mazinaci, wane ne mutum ne wanda ba ruwan shi da ibada, ba ruwan shi da addini, sai ya mutu. Da ya mutu ma ba a yi mai wata jana'izar kirki ba, aka je aka jefar da shi. To sai da ya kwanta mafarki sai ya ga shi cikin ni'ima da haske da annuri, a cikin ni'ima ta aljanna, cikin mafarki. To sai yake tambaye shi wane ya aka yi haka, mu ba mu yi tsammani ba. Sai ya ce wata rana na biyo ana maulidi, ina biyowa zan wuce na hito daga mashaya, ya hito daga mashayar giya. Sai naji malamin ya ce ai salati ga annabi, sai nace sallallahu alaihi wa sallam, ya ce wannan salatin da yayi shine yayi dalilin shigar shi wannan aljanna, tare da cewa ko ibada bai damu da ita ba, kawai malamin ne ba, shi ba wurin walidin yake ba, zai wuce ne kawai. Sai ji malami ya ce ai salati ga annabi, sai ce sallallahu alaihi wa sallam, yana cikin maye. To kaga kuma mutane aka yi kabara, kaga an gamsu kenan. To wanda kai rawaito mishi irin wannan ya karba, to ina ga ka ce manzon Allah ya ce, shi yasa dole a bayyana. Wasu malamai ma suna cewa kai koda su awam ko ka bayyana musu hadisin da'ifi dai su ba ruwan su sai sun yi aiki da shi wasu awam haka suke koda ka bayyana ka ce wannan fa hadisin bai tabbata ba su ba ruwan su musamman ma in wajen kwadaitarwa ne ko tsaratarwa kwara na wata daliba ta kirawo ne tana tambaya ta suna yin karatu wani littafi akwai wani littafi da suke karatu kaza 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 amma an ce littafin bai inganta ba littafin na an ce gazali ne yayi wallawo shi akwai hadisai da ifai da maudu'ai ciki da sauransu amma mu tunda mun ga akwai romo ciki kuma mu abu ne na kwadaitarwa shi yasa muka ci gaba da karantar da shi shi da nayi mata nasiha akan wannan cewa bai kamata ba kai mu karwaito mutum hadisi ko ta wace hanya ne face sai ka bayyana masa raunin hadisi cewa wannan hadisi ne mai rauni in ma ruwaito shi zaki nace mafi kyau ku nemi hadisi littafi wanda yake dauke da hadisi ingantattu suna nan ku yi kokarantar da mutane duk abin da kuke bukata na kwadaitarwa da tsoratarwa akwai hadisai ingantattu da suka tabbatar da wannan ba dole sai an yi aiki da hadisi da'ifi ba ina fata an gane saboda haka alqur'ani da sunna mai tsarki ta manzon Allah ingantacciya akwai abin da zai wadatar da mu ba sai mun bukaci hadisi da'ifi duk abin da muke bukata na kwadaitarwa ko tsoratarwa to muna da hadisai qur'ani akwai abin da yake qur'ani tsoratarwa ga ayoyi nan na firgitarwa da tsoratarwa a cikin alqur'ani kuma ga hadisai nan su ma da suka zo da abubuwa na tsoratarwa da kwadaitarwa ba abin da yake qur'ani iya salo na targhib wa tarhib duk inda qur'ani ya kai kawo tsoratarwa sai ya biyo ta bayan ta da kwadaitarwa iya kawo maganan kwadaitarwa sai ya biyo bayan ta da tsoratarwa haka alqur'ani to haka a hadisan manzo Allah zaka samu ire-iren wannan da yawa abinda ma yafi komai zama abin mamaki wadanda suke cewa mu muna ruwaito hadisai na ƙarya mu jingina wa manzon Allah amma ba wai dan mu kore masa mabiya ba sai dan mu jayo masa masoya kuma suna ganin da wannan salon abinda suke yi daidai ne suka ce wa ai manzon Allah cewa man kazaba alayya muta'ammidan man kazaba alayya yace ba man kazaba li muta'ammidan to suka ce nahnu lam nukazzib alayhi bal nukazzibu lahu kun gane mu ba ƙarya muke yi dan mu jawo masa makiya ba amma muna ƙarya ne dan mu jinyo masa masoya shi kuma cewa man kazaba alayya bai ce man kazaba li muta'ammidan ce to mu kuma ƙarya muke yi muna jingina masa dan mu jinyo masa masoya ka san akwai salo a larabci idan aka ce da'a alayhi wane yayi ma wane addu'a ya aka yi amfani da kalmar ala ana nufin mummunar addu'a amma ya aka ce da'alahu ana nufin yayi masa kyakkyawar addu'a ku gane da larabci kawai nan kalmomin guda biyu suna bambanta salon addu'a da zaran ka ji an ce da'a ala inna nabiy sun da'a ala fulani ana nufin yayi masa mummunar addu'a amma ya aka ce inna nabiy sun da'a li fulani to yayi masa kyakkyawar addu'a to shi manzo Allah tunda ya ce man kazaba alayya ma'ana wanda yayi min ƙarya da za ta janyo min makiya yake nufi amma mu mun yi ƙarya ne dan mu janyo masa masoya dan haka in mun yi haka ai ba laifi bane ba wannan yan bid'a da yan dari ku suke da wannan ya ka su a wajen su ma in dai kai ƙarya ne dan ka tarawa annabi mabiya ya halatta dan haka ƙarya ta halatta a wajen su dan ka tara kai shehun dariƙar kama dan ka ƙara mata romo ka janyo mu dariƙar ka masoya to ya halatta ka dan hada da yan ƙaryace ka dan kana dan zubo ta haka kana dan abin nan kana dan zuba ƙarya haka dan ka janyo mu dariƙan ka masoya sun yarda da wannan to balantana kuma annabi to kaga wannan shine yafi komai zama abin ban mamaki yafi komai zama hadari domin a lokacin da kace annabi ya ce bai ce ba ƙarya kai masa ko ba ƙarya kai masa ƙarya kai masa ka zo kace annabi ya ce kaza alhali bai ce ba wannan shine asalin ƙarya din sarahatan shine al-kadhibu alayhi sarahatan me yake nufi kai ka kirkire abu ka jingina mishi yake nufi sawa'un dan ka tara masa masoya ne ko dan ka kore masa su matakar ka jingina magana zuwa ga manzo Allah alhali ba sai faɗe ta ba kai masa ƙarya ko ba kai masa ƙarya ba kai masa ƙarya dan haka magana dai ta riga ta tabbata ta kowace hanya dan haka a cikin hadisai ingantattu akwai wadatuwa game da yi wa annabi ƙarya duk abin da muke bukata na hujja muna da hadisai ingantattu da zasu tabbatar mana da wannan ba sai mu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba shi yasa a sunna ba a yi wa annabi ƙarya hadisi komai romansa duk irin yanda yake goyen bayan hujjarka in dai da'ifi ne ba za ka dauke shi kai hujja da shi wannan a sunna kenan in kaga ana yayyabo hadisai da'ifai to wannan sai in an shiga bid'a kenan in an shiga bid'a domin ita bid'a kirkira ta ake yi babu hujja daga baya sai a shiga nemo mata hujja. To wajen nemo mata hujja duk abin da aka yayo kaga inda zai karfafa zai taimaka sai a raba mata shi. Amma ita sunna ba a gina ta ba sai akan hujja, kaga ba a buƙatar ƙarya, ba a buƙatar daman can farko ba a gina ta ba sai da hujja. Amma ita bid'a sai an gama gina ta ta girku, idan aka zo aka ce kai wannan abin ina kuka samu dalili, a ashe babu dalili, to a lokacin ne za a je neman dalili. To ya je neman dalili da ƙarya da gaskiya duk abin da aka samu yayewa za a yi. Shi yasa naje wani yana cewa wai su ci in maroto hadisi sai su ce hadisin ra'ifi ne, ai kai ne ra'ifi, ai kai ne ra'ifi. To hadisi ra'ifi ya fi maganar kowane malami a duniya, ka ji wata ɓata shubha. Hadisi ra'ifi ya fi maganar kowane malami a duniya, ma'ana ka rawaito hadisi da'ifi ya fi ka ɗauko maganar sahabi ko imamu malik ko shafi'i ko wani abu kai hujja da ita. Kun gane hadisi tunda na annabi ne kawai, da an samu wani mai ɗaurin raunin harda ne fa aka kawo masa illa, hadisin fa maganar annabi ce. Kenan kai magana da ita yafi alhali shi hadisin mai hadarinsa jinginawa annabi shi, ba za a yi hujja da shi ba ko da a wajen kwadaitarwa da tsoratarwa, saboda an jinginawa annabi shi. Me yasa ba a jinginawa annabi ƙarya? Saboda wancan hadisin da yake duk wanda ya jinginawa annabi ƙarya ya nema ma kansa mazauni a cikin wuta. Kuma wannan hujjar da kake bukata akwai ta a cikin hadisi sahihi, sai ka dauko sahihi sai kai amfani da su. In kaga an rasa hadisi sahihi da zai goyi bayan aikin ka, to ba sunna bane. Sai da wazan fadi. Ba sunna bane bid'a. Subhanakallah ba. To ya mun dika shirin Allah ila da ta ka kwato zube. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.